daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sararra assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. A can akuma su kuma a kasar Ghana za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu na yanar gizo na voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai soro.
Sai kuma ni Usman Ahmad.
A yau talata 17 ga watan Afrilin shekarar 2018 zamu magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba, inda zamu ci gaba da magana game da karatu a karanta da kuma koyar da ilimin a aikace da muka faro a makon jiya,
wanda kuma in ba a manta ba a makon jiya mun tsaya ne inda matasa kuma suke tattaunawa da wakiliyar mu a cikin zauren muhawarar yau da gobe, wato Binta Ibrahim, inda suka tsaya amma zamu ci gaba yau.
Matsalar daga secondary school ne, mu ba mu yi duka abubuwan, ba mu yi ayyuka wani gaskiya ba mu iya ba, da muka zo ne muka koya ɗan aiki, amma je wani lokacin halawa gaskiya ba wai muna understanding ba, kuma idan muka tambaya za su ce mu je mu yi research, idan muka gama research muka zo akwai wai sabuwa da muka karanta ba mu gane ba, to da za su tambaye mu wai su tambayoyi a kan abin da suka ce mu je mu yi research, to idan muka ba da answer sai ku yi scoring, wani lokacin answer ɗin kramin kawai muke yi, za mu jama'a da cikin kawai saboda mun san yi da tambayoyi ne da za su ba mu. Eh kawai
za mu karasa tattaunawar ta matasa, sannan kuma mu karanto karin sakonnin ku na tambayar da muka muku a safukan mu na yanar gizo a makon jiya, sai kuma mu rufe muku da mai fashin bakin al'amarin ilimi Malam Kabiru Lawanti.
To yanzu bari mu fara da jin ta bakin ku ko kuma amsoshin da kuka bamu a tambayar da muka muku a makon jiya, wanda muka tambayi bambanci ko kuma muhimmancin karatu a aikace da kuma a karance kawai, wato theory da practical a turance.
To sakon farko ya fito daga Maryam Aminu Kano mai da Garko, tace tabbas muhimmancin karatun kimiyya da fasaha a aikace ba a karance ba, makarantun gaba da secondary yana da matukar amfani, amma inda matsala sai mu ji daga gare ku.
To sai kuma Alhaji Umar Fore Bagashuwa yace salam filin yau da gobe, ni dai a nawa fahimtar muhimmancin tsarin karatun ilimin kimiyya tsari ne daban da sauran ilimi, a ganin yadda ilimin kimiyya ke taka rawa wajen wanda suka fahimci abin, Allah ya sa mu dace.
To sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Muhammad Bako da magaranda Haris A Goran Maji, sun ce salam shirin matasa na yau da gobe, koyar da karatun kimiyya da fasaha a aikace a makarantun gaba da secondary yana ba matasa sanin kimiyya da fasaha cikin sauki tun kafin karatun siyayin nisa, amma dai muna jira don mu ji daga gare ku.
Prince Hussaini Mika Arjau yace salamu yau da gobe, hakika ilimin kimiyya na da muhimmancin gaske ta hanyoyi daban-daban akan abubuwan da suka shafi rayuwar duniya a ilimance.
Sai mamman Mahi Zaharu yace salamu yau da gobe, to lallai masu iya magana dai sun ce idan baka san gari ba ka saurari daka, dan haka ina tare da ku a radio, ku tashi lafiya ga baki ɗayan kuma aikatan VOA.
To mun gode. Sai mai turare gwadabawa yace tare suka hada wannan sako da Faruk Mai Goro Giman Karma ne ko, to Allah ya sa na faɗa ne, da yace yau da gobe muhimmancin ilimin kimiyya a aikace, ai ilimi ne mai matukar amfani ba a karanta ba, ta hanyar kirkira daban-daban na dabarun kimiyya wanda suka hada da abu daban da ya shafi karatun.
To sai Armaya Hussaini yace salamu yau da gobe, fatan alheri gare ku. Eh to a gaskiya yau fa dai bani da abin da zan ce akan wannan mau'idi na ku, amma zan kasance da radio domin in saurari zakakuran malaman da za ku dauko mana a cikin wannan shirin mai farin jini, wato shirin matasa, saboda haka ni ina muku fatan alheri a tashi lafiya.
Ta ka riga ka ce din. Sai kuma Hassan na Hussaini Muhammad daga garin Abuja yace salamu yau da gobe, shakka babu ilimin kimiyya da fasaha da na da matakar muhimmanci wanda yayi karatun kimiyya daban yace da wanda bai yi ba.
To sai Sani Lawal Umar yake salam yau da gobe. Hakika practical is better than theory, wato ilimi a aikace yafi a rubuce, saboda haka ɗan magana na cewa gani da ido maganin tambaya.
To sai kuma Rabi'u na Bukkanuhu yace assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa. Ai a aikace yafi ayi a karance, ku huta lafiya. Usman Ahmad da Hafsat.
To sai Sale Muhammad Sale Damari yace yau da gobe amfanin sa ko muhimmancin sa shine na sanin makaman aiki silar karatun gaba da secondary.
Dan ba san makaman aiki ba, kinga akwai matsala. Sai Alhaji Mele Sufari yace karatun kimiyya da fasaha yana matukar muhimmanci musamman a wannan lokaci da komai ya zama akan computer. Idan babu kimiyya da fasaha to an bar mutum a baya.
To sai Mustafa mai dan kes yace assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya ɗaliban makarantar gaba da secondary wasu ba su karatu idan ba a cikin aji ba. Shi yasa za ku ga da an yi jarabawa suke faduwa. Amma malamai na iya kokarin su, ya kamata mu dage don cigaban ilimin mu.
To sai kuma Muhammadu Sole Sole daga Niger yace a gaskiya fa lokaci yayi na al'ummar Afirka musamman ma su matasan na Afirka kenan da su dage wajen karatu, domin kuwa abinda aka koya a karance yafi in aka yi aiki da shi to yafi a karance kawai.
To sai Aminu Fatakai Ringim yace hakika yau da gobe karatun kimiyya da fasaha abu ne mai kyau, yana da amfani, sai dai a kasashe irin namu kamar ba a karatun kuma farashin mai da kai ne kawai. Amma dai muna jin ku VOA ku bamu musha kawai.
To za mu baku. Sai kuma Kumar Mansur Babauro na faɗa yace assalamu alaikum yau da gobe masu gabatar da wannan shiri. Ni dai yau ba ni da abin cewa, amma dai ina nan ina sauraron ku. Insha Allah zan kasance da radio na domin jin yadda za ku kare a tashi lafiya. To mun gode, kusance na ƙarshe kenan, a cigaba da aiko mana da sakonni.
Idan ba a manta ba, a makon da ya gabata muka fara kawo tattaunawar Binta Ibrahim a zauren muhawarar yau da gobe tare da malamai da dalibai. Don haka bari mu ci yadda suka gama muhawarar.
A cikin kwakwan da ya yi technical school suna na Halima Abubakar, matsalar daga secondary school ne. Kamar yanzu nan private school ne. Lab ɗinmu ma is not lab ɗinmu gaskiya, ba abubuwa ba.
Sai a rubuce ne kawai yanzu na.
Don lokacin waye da ya zo kawai aka koya mana yana abubuwan da za mu rubuta ne kawai, nothing. Ba wani abu. Sai lokacin da muka zo nan don at least muka gan waisu ayyuka a lab da muka ɗan at least ɗan muna ɗan trying muna yi. And then from secondary school ɗin kuma. Kamar kanina shi ya yi mu cewa a long run azin sun kara mana syllabus a secondary school, lokacin ne suka fara craftsmanship da welding, amma mu ba mu yi duka abubuwan, ba mu yi ayyuka wani gaskiya ba mu yi ba. Da muka zo nan muka koya ɗan aiki, amma dai wani lokacin ma a lab gaskiya malamu wani lokacin alamu gaskiya ba wai muna understanding ba, kuma idan muka tambaya za su ce muje mu yi research, malamu za su ce muje mu yi research. Idan muka gama research muka zo, akwai wai sabuwa da muka karanta ba mu gane ba, to da za sai su tambaye mu wai su tambayoyi a kan abin da suka ce muje mu yi research. To idan muka ba da answer sai ku yi scoring, wani lokacin answer ɗin cramming kawai muke yi, za mu je mu addace ni kawai saboda mun san irin tambayoyin da za su ba mu. Kawai to wani lokaci idan muka yi tambaya ba za su ba mu ansa ba, sai kawai sai su irin just
su zare muku ido
kuma. Dan kuma gaskiya abinda muke yi tunda gaskiya every week ne muke yin lab a nan up to irin end of semester ɗin, every week muke yin lab, amma sai ki gan cewa lab one week ne muke yin report, za mu dawo da report wani practical da muka yi sai mu dawo da report, amma student ɗin su ma sai kawai mu je mu kwashe.
Okay, watan dai copy kofar na aboki ake yi, wani lokaci ma ba sai ka je kai binciken da kanka ba ke
gaskiya.
To kun ji malaman inda kuke da naku kurakuran dalibai, ma kun ji irin da kurakuran da kuke da shi a yanda kuka tattauna. sai dai muna fatan a ce an samu canji saboda Najeriya ta samu ci gaba dan halin yanzu sai dai a ce muna da engineering ko science and technology field masters kwararru akan harkar kimiyya da fasaha a Najeriya amma har yanzu babu wa'ansu takamaiman abubuwa da za a ce mun sarrafa da kanmu ko mun kirkira da kanmu ko da ko wanda wannan ya taba kirkira mu ma mu fara kirkiro irin namu har ya kai ga cikin shiga kasuwa kowane lokaci muna nan muna tunanin wai dole sai gwamnati ta saka baki dole sai gwamnati ta dafa maka kafin ka yi wani abu yaran nan muke da su a nan haka gasu nan kowa yana kukan bai ma iya abin da yake karantawa a kai ba saboda babu kayan aiki kuma kun kasa kirkiro da wani abu wanda zai zama kaman a ce madadin abin da aka rasa da karshe malamai akwai shawarwarin da kuke gani ya kamata a ba daliban ne ko kukan ko kuma gwamnati dan ganin an inganta maganan kimiyya da fasaha a ƙasar Najeriya
to ni shawaran da zan bada shine mun tun da baya muka bar wannan abubuwan saboda iyayen namu ma ako suna dan contributing a cikin wannan failure din da ake samu yanzu
to kaman me kace ne
eh to abin da nake nufi nan shine iyaye makar suna ba da gudunmawa gurin rashin iyan abubuwan da saboda yanzu misali iyaye sun dauki yara sun kai su private schools nan inda suke koyar da su karatu
makarantu
to a makarantu kaman da ita Halima ta faɗi most of the private schools din ba su da labs individual ba da aikin gwaje-gwaje to kuma iyayen mafi yawan iyayen sun fi son yaran su karanci wannan kimiyya da fasahar nan to ana cikin karatun akwai inda ake ce musu miracle centers to ya miracle centers inda misali abin da ke nufi da miracle centers da tura yara su samu
kawai inda ake iya cin jarabawa
ko yaro ya san abu ko bai sani ba
mutukar yana ya zana a zance
mafi yawa yanzu mu imagine a ce lokacin mu a ce muna da zamu rubuta wayek ai ba kwana yau ba bacci yau yaro zai rara paper gobe ba abin da ya dame shi saboda ya san cewa in ya je wannan makarantar dole zai fita da A sponsor to yanzu a turo wannan yaro iyayen su suke tura su su ci gaba da kuɗin yaro yana karatu a government school yana dab da zafara wayek zai koma wata miracle center iji karatu sannan kuma wani abu kuma na san lokacin mu da nayi makaranta a Mina ni ban taba zuwa Mina ba amma haka na kama hanya I was 17 years old then na kama hanya tafi Mina da kaina har na gama registration na gama komai na dawo to yau din nan wani abu mamaki wata mata uwa za ce ta zo da wani katon saurayi wanda ta tafi shi registration to kace
kana ganin kulawa ne iyaye
wani ne kulawa kenan ta tashi na auna shugaban shagon shin din yaya
wai da damuwa
shi yasa yaron ya shiga aji ya zama kamar wani dolo biye komai kai kokari ka tusa mishi abu ya kasa ganewa
saboda ba a sake shi ya
zama ina ji iyayen namu gaskiya su dan san ne da su tura yara makarantar nasu san abin da su kamata su karanta ba ma waya kai yaro mun tarku center zai samu is din shi ba zama na problem anan polytechnic
sunana Tobias ne ina son kara sa cewa akwai wata damuwa da muna da shi kuma za a iya aiki akan damuwan nan shine batun malamai fannin nan na kimiyya da fasaha fanni ne da na canji kowane rana kuma an mun duba malamanmu ba a kawo su dabda irin canje-canje da ana samu cikin abin nan nan su suna koyar da kayayyaki ne tsofofi akwai kuma wani damuwa da muna da shi in kuma gwamnati zai iya sa fuska ya duba abin nan ai makarantunmu domin ana misali su ɗauki yara mu ce kamar 50 a koyar da su amma din canje makarantu da yawa za ki gan cewa yaran da suna wurin suna koyar su din nan ko ana koyar da su din nan sun kai kamar 150 ko ko ni sai ma
din ne aka kara a hakan 50 ne ya zama 100
aha so 150 din so duk kayayyakin nan sun sa in kana son ka fitar da mafi kyau a cikin malamin bai iya fita domin yaran sun ma sha karfin shi ba zai iya koyar da su duka a cikin ɗakin guje-guje ba so mun yi duba ta fannin nan zai taimake mu in kuma mun duba tsarin mulkin mu ya sa cewa ya kamata gwamnati ta local government ta kusa da mutane kowane local government a iya a samu technical school amma da yankin duba jihohi da yawa in fact zan ma ce duk kusan kowane jihar ba za ki samu technical school a kowane local government ba in ba sai government bane zai sa hannu local government shi ya kasa yin aikin nan so duka aikin nan dai damuwa ne
ni tsari ba na gani na da matsala illa dai aiwatarwa da kuma gwamnati kila za a ci abubuwa sun mata yawa kamar da ma'aikacin aiki na to ba zai ce fadi daliban sun ya saboda mun yawaitu amma kuma gwamnati ba ta buda ba kuma sannan ba a daukan abubuwa a canja kuma
tsakani da Allah tun tocin da muke da shi da masu walda da sauran fannonin da ake da shi a makarantun duniya da fasaha na secondary school har yanzu ana yi
eh akwai su bisa isa bane har yanzu akwai makarantu irin
wannan
suna yayewa ko nan cikin garin Kaduna da muke magana akwai su kuma ni kai na din nan Allah ni dai ya kaddara ba zan yi ba ni na karanci na yi secondary school na yi kanikanci na koya kuma a lokacin na sani na je Labintis wata na 11 program ne na shekara uku amma sai na shekara na kusa shekara ina koyan aiki so kin ga wannan tsarin yana nan illa dai mutane sun yawa sannan ita kuma gwamnati ba ta kokari ta budada yanda za ta iya ita dauke dawainiyar duwa ina gun tsakani da Allah wannan ita ce babban matsala tunda kina magana ne akan secondary shine yasa ba zan baura amma mu nan a polytechnic daidai gurgudu ba za a ce ba ma yin wannan ba dan daliban mu ko a yanzu nake miki magana in dai muka ana maganar masana'antu ne da suke waje ko na mai na kamfanin mai daliban mu suke ba suna wawa su a ai mu abinda muka fi karanta duk da dai ba ko ina muna nan ba wai muke kudaita musu ba kudin ne gwamnati yanda tsarin gwamnati ke shige zai mutane yake amma abin da nake cewa nan ake samun dalibai nagartattu a wannan cakudan da muke ciki muke kuka ba wai dan babu komai bane a illa dai ba yanda aka so bane ake samu amma alhamdulillah practical da wai dai gurgudo ana samu fatan mu dai mu babban abun gwamnati ta iya yin duk da abu yayawa mu ma mu canja namu malamai su canja abinda suka sani suna da rauni na sakaci ko kuma na rashin samu cikakken ilimi ko na rashin hakuri yanayin da kike da dalibai da sauran su yana abubuwa da suna da contributor amma babban matsalar daliban ma kamar yadda muka ce sai sun hobbasa
bugu da kari ga wata damuwa da na gani da ilimin mu daliban da sun kare daga technical school in sun zo suna neman admission makarantu wanda sun fi nan gaba da secondary mafi yawancin su da suna zuwa da technical education din nan ba ba su admission wai domin tsarin ya zo yana fi duba cewa ka kawo physics ne da chemistry da kuma wani su bai duba subjects din nan da shi wancan din ya hada su
so kuma ma cikin tsarin gwamnati ta tsara musu
so abin nan ya zo ya dan kawo wahala ya sa kuma dalibai ba su sha'awa su je su yi ita technical da kanta suna fi so ne su yi science din
na zama admission and registration officer nan department din nan for some time yanzu so kamar da abin da ke fadi cewa yara da suke fito daga technical schools kamar nan aka an zo an gyara intake din in yaro da can in mutun ya zana wannan MB minutes kace mashi NAPTEP in mutum ya faɗi subject guda shikenan ya rusa abin to ina jin da aka fahimci cewa wata kila daliban bas samu suna shigowa sai aka zo aka cire wannan ɗan bago din so in mutum ya faɗi daya sai dai ya gyara ɗaya in kuma ya ci duka duk da fitis da kamin su da bano suna yi yanzu muna ɗaukar su in fact ma in ka dubi admission requirement din ma za ka ga cewa an sa WAEC SSE da stroke NAPTEC da su har da NTC ko da sauransu duk muna ɗauka yawa yaran nake sai mai kira
ina so kuma yin kari cewa akwai wani matsala da muna samu malamai da suna koyarwa a secondary mafi yawancin su suna kara ilimi sai su bar secondary din nan wayansu su zan ba da misali kamar wayansu da na sani guda biyu an samu gwamnati ta yi wata tsari wanda an zo an koyar da su in teaching aids a bangaren da sun sun kware physics chemistry da sauransu amma dai karshen baya mai zai faru ɗayansu ya koma inspectorate baya aji kuma duk kwaisu wannan da aimi ya bar na'urar ba wanda da amfani da shi wani kuma zai kuma bar secondary din ne kuma sai haura sama cewa shi ya sha karfin wurin nan ba ki samu kamar a kasashen wajen ki gan doctor na nan na kwaisu a primary school ba haka bane muna samu nan so wayansu damuwoyi da muna da su ce
malam mai karin bayani
dai kamar maganan dai da nayi tunda kamar a ƙarshe kina neman hanyoyin da za a bi a gyara So babban dai al'amari musamman a dai abin da ya shafi kimiyya da fasaha gaskiya ya kamata a kirkiri wannan tsari din ya zama na yadda lauyoyi da likitoci suke da tsari na musamman bayan mutun ya kare duk abin da zai yi
a bashi kwalin su na karshe kenan
kafin a bashi shi yasa ne zaki ga akwai injiniyoyin gasu nan sun yi yawa babu wani tsari wanda za a ce gashi kaji ka shekara guda ka gogi sannan a dauki lasisi a baka to ina ganin rashin wannan shi yasa zaki ga kowa gasu nan yanzu da an ce a kawo injiniyoyi ko mota trailer nawa kake so zaka same su to ina ganin aka kirkiri wannan ta yadda bayan mutun ya kare shekarun da ya aji da dai practical din da yayi da sauransu a aji kuma yazo ya samu shekara guda yaje wata masana'anta shekara guda abin da bai gane ba aji yazo a gogar da shi a ƙarshe a dauki wannan lasisin a bashi ko ina ya shiga an san eh wannan lalle injiniya ne na gaske gogagge ne kwararre ne
muna godiya malamai da dalibai da mun ba mu lokaci da kai mu tattauna akan abin da ya shafi ilimi musamman na kimiyya da fasaha nagode
mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kallawa ilimi gwadabin haurewa hanyar kunnewa mu nemi ilimi gwadabin alkorewa mu nemi ilimi alfaharin kowa ilimi waya na shiwa
wanda bai gani ma na hangowa
hakken da ko ina shi ke kallawa
wanda bai gani ma na hangowa
wanda bai gani na fuskantowa duhun rashin sani ya zarce fadowa a wane duhun dare gunsu fantawa
mun gode Amina Ala da ma duk wanda aka tattauna tare da su da binta da tawagar take na ilimi shine fitilar kowa kuma mai haskawa haka yake to saboda mu ji shin ya kamata wannan al'amari ya kasance ko kuma shawarwari da ya kamata kila a dauka daga bangaren gwamnati bangaren dalibai da malaman kansu kamar yadda suka fafata kowa ya ce laifin kowa amma duk da yake dai sun yi wa juna adalci na cewa kowa da nashi matsalar muna tare da mai fashin baki Malam Kabiru Lawanti daga birnin Zazzau. Assalamu alaikum. Malam Kabiru. Yawa, barka da warhaka.
Yawa,
barka da shigowa.
To yawa to kaji kadin na san kadin jiji dan karshe karshen tattaunawan nan yanda suke tafafatawa muna magana ne akan ilimin kimiyya da fasaha a aikace da kuma a karance yaya zamu iya fahimtar abin daga wurinka
to kamar dai line bai da kyau
eh line yana da ko mu sake kiran line naka ne ina ga bari mu sake kiran
yawa to nace akwai kai kai a na farma da secondary
eh
mai tunda yanzu ana magana gyara ne matakai wanda ya kasa mutu a ce wanda ke yana hukumomi sun dauka don mutan cikin wannan abu ina fata ku kina
eh tuna ga bari mu sake kiran
saboda baya fita sosai ba
zai fita sosai bari mu sake kiran ka saboda kila layin yayi kyau eh to kin ji abin da yake ya fara magana to amma layin yana masa dan tutsu ina ga ai ce
saboda ba kowa ne gaskiya zai ji ba ko in mu muna dan ji wata ila yan su ba sa ji su
haka sannan kuma kin san kamar yanda suke ta tattaunawa a ciki da ita binta da tawagarta akwai waɗanda suke magana yamma akwai ɗaya daga cikin malaman ya magana cewa yara shi yace an kai ya tafi makaranta da kanshi yana shekara 17 ya tafi har
ba tare da wani ya bi shi ba
yawa ya je wa kanshi register yayi komai kinga ko daga nan ya dan fara gane yanda rayuwa take da kalubalanta to amma yace sai ga wani mata ta zo da karo
to
da shi
wai ta zo ta yi registration
sai ki ga mutum
to ai wannan abun kunya ne
har zamu yi wallahi zaki ga iyaye wasu zo su yi
registration yaushe ah abun kunya ne
to amma an bi ta barawo kuma abu ta mun bisa wani lokaci daliban ne ba gaskiya wani lokaci sai a bashi kudin registration din sai
yaje bai yi ba haka
kashe akwai wannan ma to
ko kuma yaje ya kakkara
yawa to assalamu alaikum Malam Kabiru
na'am
yawa to yanzu alhamdulillah layi yayi kyau ina ga to muna jin ka zaka iya farawa
yawa ne abin da nake magana shi ne nace ya nace batun laifuka na ɗalibai da kuma malama amma batun ilimi ya wuce mu barki a hannun malaman ko ɗaliban don na gwamnati ke cikin wannan saboda shi ne wani wata wato irin kamar ta investment da kowace gwamnati za ta yi wanda ainihin tsarin mulki ya tsora wa gwamnati akan cewa dole ne ainihi wato inganta rayuwar al'umma ya kasance priority na gwamnati ba za ka inganta rayuwar al'umma ba kuma sai ka ba su ilimi na gari ilimi na gari shi ne wanda za ka ce mutum ya samu ainihin ilimi a karance sannan kuma zai yi amfani da shi wajen aikace-aikace akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati za ta yi saboda ainihin magance irin waɗannan misali zan baka a 1987 akwai wani hoɓɓasa da gwamnatin tarayya ta yi na kawo ainihin dukkan kashin mutum da ake bukata na koyar sana'o'i a kananan makarantu na sakandare kusan na Najeriya gaba daya an kawo na abubuwa amma kuma a lokacin babu malamai da za ni dai na sani a jihar mu ta Bauchi a lokacin an kawo wannan a makarantunmu a lokacin muna makarantar sakandare an kawo wannan ba ba matsala da muka samu a lokacin kuma bamu da waɗanda za su koyar mana da waɗannan
abubuwa
akwai yawa injina na koyon tsinki injina na koyon kafinta injina na koyon electrician da kuma ainihin na koyon gyare-gyare na motoci da sauransu to a wannan lokacin abin da ya kamata gwamnati ta yi kuma shi ne za a iya yi a yanzu mai shi ne akwai mutane misali tailori wanda sun iya dinki ko da ba su je makaranta ba kawai aikin zo su koya mutane wannan aiki dan akwai injiniyoyi wanda ke sun iya aikin gini sun iya aikin gyaran mota da sauransu kai ka karanta a aji sannan waɗannan mutanen su kuma ɗauke su su ne wanda aka koyar da mutane wato practically wato a nuna musu yadda ake yin wannan
aikin kafinta
ina da nayin an yi wannan saboda in kunce za mu ci gaba da tafiyar da ilimin mu a haka wato bangaren ayyuka zai kasance daban da bangaren karatu sai ga mutum injiniya ne ya ce maka wannan mutumin ainihin mechanical engineer ne ya san abubuwa na gyaran mota da sauransu amma ai motar ta ɓaci dole sai ya kira wani makaniki daga waje ya zo ya maka gyara
kwarai kuwa
to kaga shi ya zo jami'a ya yi shekara biyar kawai aikin banza
ne yayi bono
saboda haka ina ganin dole ne mu canza tsari na karatu wanda yake ba zai duba sai an duba ainihin policy na ilimi wanda muke kai
ainihin tsare-tsare
akwai waɗannan abubuwa yawa tsare-tsaren a duba a gani akwai wannan abubuwa mu aiwatar da shi in kuma babu dole mu koma maka saboda bayan ta za a yi kasance ci gaba a irin yanayi da muke ciki a yanzu nan na farko waɗanda suke karatu su kansu ba su da ilimi sannan kuma waɗanda ba su karatu ba suna nan suma kuma ba su da sana'o'in da za su yi.
Haka to amma misali yanzu kamar misali su yaran idan aka ce za a koya musu misali a ce kamar yanzu kolejojin kimiyya da fasaha shin ku da kuke ganin wuraren practical da ake magana na ayyuka a aikace shin akwai kamar yan na'urorin kuna akwai su koko babu kamar yanzu na jini malami ya ce ba laifi daidai gwargwado suna da su
wato ba wai irin babu ne ba abun an musu yawa ne misali a haji ana bukatar mutum 25 ko 50 amma sai ka zo ka samu an ɗauki mutum 260 280 ko ma 300 to kaga cikin abu haka nan na urori da za a nuna wa yara ɗin dole ne kawai a cikin ɗan shekaru ka san su lalace sannan kuma ka san dai lamarin da ka san nan wato abubuwa na gyare-gyare wato maintenance culture ɗin na famu ba mu ka wannan abun yau wato in wannan abubuwan suna nan amma kuma ba su isa ba. Akwai abubuwa da yawa wato wanda za a ba da misali da su amma da yake kaga abubuwa ne wanda yake na gwamnati ba ka iya musu shishigi amma maganar gaskiya shi ne akwai bukatar a zauna a duba ainihin fannin ilimi na kasan nan. Ya bukatar su amma kuma in ka duba abubuwa da gwamnati tarayya za ta yi takaitacce ne in an duba sauran bangarori misali jihohi da kananan hukumomi.
Ita ce tushen komai.
Dole ne yawa a duba shi yasa nake kira da ainihin kungiyoyi masu zaman kansu a kungiyoyin farar hula inda bibiyar abin nan budget da ake na
jihohi
mene ne aka ba wa ilimi sannan ne aka sa ilimi din kowace shekara aka mata
tana da muhimmanci
su a irin wannan abubuwan
gaskiya
wato shi ne matsalolin da muke samu kenan
to mun gode
aka ce maka yawa.
Ai, saboda lokaci, amma in mun sake waya za mu iya sake tattubarka. Mun gode sosai da lokacin ka, Malam Kabiru.
Mun gode kwarai.
to kin ji dai yanda ku je mun ji yanda shi mai fushin baki Kabiru Launci ya fafasa mana bakin matsayin yanda ya kamata a bullo lamarin to da fatan za a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe a kowane lokaci yanzu kan a madadin
Hafsat Bala'an mai
sai kuma wadda ta bada umarnin shirin wato Julie Lazarus Gresham sai wanda ya hada mu da wato engineer mu na yau Mr. Rob McLean ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Maryar Amurka yau ta cancance Da bincike ta zaro zance Ba ruwanta a yau da malalace